Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu auren jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alpha Radio kuma sa kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu haro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC, amma wannan karan tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa fadar gwamnatin Najeriya ta nisanta shugaba Muhammadu Buhari daga alhakin tura kudirin doka domin rage yancin watsa labarai wanda ya samu karatu na biyu a majalisar dattawa. A jamhuriyar Niger kuma, dazu da safi kungiyoyin nakasassu sun yi zaman dirshan a harabar ma'aikatar ministan jin daɗin al'umma da nufin nuna rashin jin daɗi akan abin da suka kira tauye haƙƙin nakasassu. Sannan kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana, ɗan kungiyar Boko Haram sun ɗauki wani sabon salon kai hare-hare a yankunan Madagali da Micika a jihar Adamawa, inda suke dasa bama-bamai a gonakin jama'a. Maudu'inmu da zamu tattauna a yau shine me za ku ce game da wannan sabon salon kai hare-hare da ƴan Boko Haram ke yi a na dasa bama-bamai a gonakin jama'a. Akan haka ne zamu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayi. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Amma kafin nan ga yadda duniya ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Alhamis, ƴan rajin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar Zimbabwe suka yi Allah wadai da matakin da sojoji suka ɗauka a rikicin da ya wakana bayan an kammala zaben shugaban ƙasar da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 6 tare da raunata mutane 14 a birnin Harare. Hukumar zaben ƙasar ta yi alƙawarin cewa za a fitar da sakamakon zaben nan ba da dadewa ba. Da aka tambayi shugaban hukumar zaben ƙasar Emmanuel Magade dalilin da har kawo yanzu ba su bayyana sakamakon zaben ba, yace babu abin da yake faruwa. Jami'ai sun ce bisa doka suna da wa'adin har zuwa 4 ga watan Agustan nan na bayyana sakamakon zaben, kuma sun dau alƙawarin yin haka nan ba da jimawa ba. Shugaban jam'iyyar Hamayya Nelson Chamisa yana kan bakansa kafin a bayyana sakamakon cewa shi ya lashe zaben. Jami'an gwamnatin shugaba Donald Trump sun bayyana damuwarsu kan yunkurin yin katsalandan din da Rashi ke neman yi a zabe mai zuwa, yayin da daraktan binciken kasan binciken kasar Dan Court yake gargadin cewa kasar Rasha na ci gaba da kokarin neman raunanawa da kuma raba Amurka a zabe mai gabatowa. Muna ci gaba da ganin sakonnin kamfe daga Rasha na kokarin kawo rauni da rarrabuwar kawuna a Amurka, a cewar Dan Court yau Alhamis. A wata ganawar da aka yi a fadar White House, inda ya ce yana sane cewa Rasha ba ita kadai ke da ra'ayin kokarin yin tasiri a siyasar kasarmu ba. Ganawar ta samu halarcin mai baiwa shugaban kasa shawara a fannin binciken kasa John Bolton tare da wasu kusoshin gwamnati. Shugabannin wata kungiyar laifukan kutsen yanar gizo mai suna Eastern European 3 sun shiga hannun hukuma bisa laifin satar bayanan kamfanonin Amurka fiye da 100, tare da sace bayanan katunan bashin miliyoyin kwastomomin kamfanin nukan. Jami'an Amurka sun gano shugabannin kungiyar ta Fin7, Dmitry Fedorov, mai shekaru 44, da Federal Holder, mai shekaru 33, da Adriel Kalpovok, mai shekaru 30, waɗanda 'yan asalin ƙasar Ukraine ne. Masu bincike suna sun ce ana kyautata zaton masu satar bayanan ta Fin7 sun kai harin na'urorin cinikin wuraren cin abincin Amurka da sauran shaguna kana suka sayar da bayanan a yanar gizo. To, labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙwararru daga ma'aikatar lafiyar Congo Kinshasa sun bayyana watan sun bayyana a kudancin kasar a yau Alhamis domin kaddamar da aikin kan barkewar cutar Ebola da aka samu. Ma'aikata sun tabbatar da mutane uku da aka samu da cutar a lardin Kivu da ke arewacin kasar mako ɗaya da ya gabata bayan ma'aikatan lafiyar Congo da na Majalisar Ɗinkin Duniya suka sanar da ƙarshen barkewar cutar da ta kashe mutane 33 a arewa maso yammacin kasar. Har yanzu dai babu wata shaida da ta nuna alaƙar barkewar cutar a wurare biyu a kasar. Ma'aikatar lafiya ta kasar ta bayyana cewa akwai mutane 26 masu cutar zazzabi a arewacin lardin Kivu. Kana an samu mutuwar mutane 20, an ɗauki samfuri 6 daga marasa lafiya inda 4 daga ciki suka nuna tabbacin cutar Ebola. Wani rahoto da kamfanin dillacin labaran Associated Press ta fitar ta ce masu tsaron iyaka da ake kira TSA a takaice na tunanin binciken matafiya a kananan filayen saukar jiragen sama a fadin kasar don jami'an tsaro su mai da hankali a manyan filayen saukar jiragen kasa. Babu haske kan wannan yunkuri kuma ba a san ko hakan zai aikatu ba. Haka zalika ƙwararru masu tsaron harkokin jiragen sama sun yi mamaki da wannan yunkuri da ake neman ɗauka, inda suka ce hakan ka iya janyo 'yan ta'adda a ƙananan filayen saukar jiragen sama. A wata rubutacciyar sanarwa da TSA ta fitar ta ce har yanzu ba a yanke hukuncin ɗaukan wannan mataki ba. Ƙwararrun jami'an tsaro sun ce za a ci gaba da binciken matafiya a cikin manyan jiragen sama, amma 'yan ta'adda za su iya harin ƙananan filayen jiragen ƙasa jiragen na ɗaukan fasinjoji dozin-dozin.
Labaran duniya ke naka saurara daga nan sashen sanar murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji da farko, fadar gwamnatin Najeriya ta nisanta shugaba Muhammadu Buhari daga alhakin tura kudirin doka domin rage 'yancin watsa labarai wanda ya samu karatu na biyu a Majalisar Dattawa. Wakilin murya Amurka Abuja Nasiru Adamu Al-Hikaya na da ƙarin bayani.
Fadar gwamnatin Najeriya ta nisanta shugaba Buhari daga alhakin tura kudirin doka don rage 'yancin yaɗa labaru wanda ya samu karatu na biyu a Majalisar Dattawa. Kakakin shugaban Garba Shehu ya ce ba kai tsaye shugaban ne ya tura kudirin ba, don har kullum gwamnatin na mara baya ga 'yancin kafafen sadarwa. Kudirin da ya fito daga hukumar kula da kafafen sadarwar wallafa ko ɗabi ya taɓa samun adawa daga yawancin 'yan Najeriya, musamman a yanar gizo, da ke ganin hanya ce ta takurawa manema labaru su kasa gudanar da aikinsu da hakan zai murƙushe gaskiya. Duk da haka, babban daraktan gidan talabijin na Najeriya NTA Yakubu Muhammad ya ce duk labari inda zai kawo rudani to yana da kyau a kauce masa.
Amana aka bamu kuma dole mu rike wannan amana, inda kuma za mu rike wannan amana shine mu faɗi labarin da yake gaskiya ne, ba mu ƙirƙiro labari abinda bai faru ba mu ce ya faru. Da akwai abinda zai faru ma ka san ya faru, amma sai ka yi tunani in na faɗi abin nan me zai haddasa. In ka san zai haddasa wani rigima, to ya kamata ma ka dakata tukuna a wannan lokacin. Ban ce kar ka faɗa ba, amma ka yi tunani tukuna in na faɗi wannan abin ko da yake ya faru da gaskiya ya faru me zai haifar. Balle kuma abin da bai faru ba ka je ka kirkiru. To abin da nake so in ji hankalinmu kenan, wannan amana aka bamu, wannan sana'a namu babban sana'a ce wanda ta hanyar wannan sana'a zaka iya gini kuma zaka iya rusawa.
Wannan na faruwa ne daidai lokacin da ake shirin kakar zaben 2019. Na tambayi kakakin hukumar zabe Aliyu Bello shin za su iya bada duk labarin da aka bukata ko aka tambaye su.
Hukumar zabe ita a saninta kuma da yadda muke gudanar da aikinmu shine duk lokaci da ya dace a bada sanarwa, ta kan fidda sanarwanta ta kuma bawa kafafin yada labarai ta kuma tara ma 'yan jarida din ta yi bayani da kansa.
Tambayar da ne shin hukumar zabe a shirye take ta amsa kowace tambaya da manema labaru suka yi mata?
To ai bata taba korafin bada bayani a abin da ya shafe ta ba. Bata taba korin bada bayani akan abubuwan da suka gabata suke gabanta ba. Don haka duk lokacin da abu ya taso, hukumar zabe ce kan gaba wajen dora jama'a akan abin da yake kai, kuma ga yadda ake yinsa, kuma ga abin da za a yi.
In za a tuna Majalisar Dattawa dai sanata na Allah ya kawo irin wannan kuduri bayan cin zarafin da ya fuskanta a yanar gizo.
Sunana Suleiman Adokwe, ina wakilin Mazabad Nasarawa ta Kudu a Majalisar Dattawa. Wannan kansu ita ce tana duba ayyukan da suke yi a shawarce su a ga inda suka abun da bai daidai ba, suna da yaddo kana su na kansu na cikin gida da ke lura da zaman lafiya tsakanin su da kuma al'umma da kuma aikin jarida ba tare da an ci mutunci da cin zalin mutane ba.
Za a jira ga ko wannan kuduri zai tsallake ko kuwa a'a, yayin da mutane kan hawo yanar gizo su yada duk abun da ya zo musu a rai. Wai ma daidai ne ko ko akasin haka. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Buge kasa kasa na kasa
malam baba na gobar gabar
kidda shidda ka dankin ku
malam baba na gobar gabar
idan ka
hada. To a gaida Nasiru da Malika, sai kuma jamhuriyar Nijar, inda kungiyoyin da kasassu suka yi zaman dirshan a yau da safi a harabar ma'aikatar ministan jin dadin al'umma da nufin nuna rashin jin daɗin su akan abin da suka kira tauye haƙƙoƙin nakasassu, bayan da suka gano cewa ana tafiyar hawainiya wajen fitar da wasu kuɗaɗe miliyan 50 na sefa da gwamnatin ta keɓe domin nakasassu a kasafin kuɗin ƙasar. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muna Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ɗaruruwan mutanen da ke fama da nakasa waɗanda suka haɗa da guragu da makafi da kurame ne suka hallara a farfajiyar ma'aikatar ministan al'umma a wannan Alhamis 2 ga watan Agusta a matsayin matakin tayar da mahukunta daga barci kan maganar kuɗaɗen da dokokin ƙasa suka keɓe a kasafin kuɗaɗen kowace shekara domin ayyukan inganta rayuwar nakasassu. Dan Firun Munkaila shi ne sakataren haɗin gwiwar ƙungiyoyin nakasassun jamhuriyar Nijar.
Gwamnati ke zuba mu duk shekara a matsayin miliyan 50 wanda ake cema Fond National de Soutien aux Personnes Handicapées, saboda waɗannan ƙara kyautata rayuwa nakasassu a Nijar. Akwai Committee National wanda aka sa wanda duk wanda yake da wani bukata in zaman nakasashe da mutum da kanshi ko ta ƙungiya biyu yana yin takarda wanda ake cema TDR ya ga yi bukatar shi, sai committee nan ya gani a yi taro a duba takardun nan tashi tana da ma'ana ko ba ta da ma'ana, sai a yi na amduwar na takardun a tura minista sai ta yi kuma ta yi sai tsaya bakin sinatar ɗin minista. To abinda ba mu gane a ɗin minista da ke babban ma'aikaciyar tattalin ministar ta ce a bada an waye gari kuɗi sun kasa fitowa.
A jajibirin wannan gangami, shugabannin ƙungiyoyin nakasassu sun gana da ministar cigaban al'umma akan wannan magana, sai dai ba su ji wata amsa mai gamsarwa ba. Mufari kenan da suka kira magoya bayan su su fito.
Shakwa na kasu a hidda kuɗi ba a samu dosu ba, sai mu ce musu za mu tabbatar minista amma kace sai mu ci ta doka alƙawari. Ministar ya doka alƙawari, ya doka alƙawari. Shin kuna ganin al'ummar nan ta ba su gibin kaman ma muna zuwa muna musu ƙarya ne? Sai mu ce to bar mu zo mu yi abin ga zaman dirshi yau gaban su mu gayyi dan su san da mu ba wani gogo wanda muke. A tsakani ga Allah muke da aikin kun ministar tare da su ne muke aiki kenan, sai su hutu su ba da bayani menene ke sa kuɗin nan ba su fitowa.
Daya daga cikin daraktocin da ke kula da walwalar jama'a wanne ya fito daga ofishinsa a madadin ministar al'umma ya buƙaci shugabannin nakasassu su haƙura zuwa gaba domin a cewarsa gwamnati na da niyyar shafe musu hawaye. To amma Malam Musa Yakuba, ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyoyin nakasassu, na cewa
nan zuwa kwana 20 inda takaddun wanda an kai saboda kuddin an ke namu ne, in ba fidda kuddin ba na takaddun, insha Allah zuwa gaba wanda zamu tara zai yi wannan so 10.
Alƙaluman da aka samar a sakamakon ayyukan kidayar jama'a da aka gudanar a shekarar 2012 sun yi nuni da cewa yawan nakasassu a Nijar ya lallinka daga 80,000 zuwa 715, kwatankwacin kashi 1.4 daga cikin 100 na yawan jama'ar wannan ƙasa, galibin su matasan da ba su yi karatu ba, yayin da waɗanda suka koyi sana'o'in hannu ke fama da rashin jari, lamarin da ke ƙara tilastawa wasu su rungumar sana'ar bara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To Allah shi kyauta, a gaida Sulaiman Muna Barma kafin buɗe layin wayar mu ga wannan a ci gaba da shakatawa da shi.
Duba masu na kofar
gabar madan baba na kofar gabar
buge kasa kasa na kasa
madan baba na kofar gabar
kidda shidda ka ɗauke ku
madan baba na kofar gabar
idan ka haɗa su sun zama tara
madan baba na kofar gabar
kowa aka gani cikin tara ɗin nan ya yi sha'ani na yi shi taruwa
madan baba na kofar gabar
ya sha shigali na yi shi taruwa
madan baba na kofar gabar
wala na ga kana yin yaushi je ka babba ya duba maka
madan babba na gobar gabar
ya zana kasa ya duba maka
madan babba na gobar gabar
idan ya zana kasa ya duba maka ya daga kai ya sheda maka ka ga kamar da shi ne akai
madan babba na gobar gabar
abin ka ga kamar da shi ne akai
madan babba na gobar gabar
wai na ji malamai suna fadin kadai ta dan mace wai ba shi kyau mata in ba ta ka bace banda babba gobar gabar
madan babba na gobar gabar kadai ce
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To madalla mun samu kira na farko daga to da alama mun rasa layin na Kaduna To kada manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC kuma maudu'in da zamu tattauna akai shine me jama'a za ku ci a game da wannan sabon sallo na hare-hare da ƴan Boko Haram ke kaiwa wanda suke dasa ba mabumai a gonakin jama'a a yankin Madagali da Micika To mun samu kira daga Zamfara
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
Wa alaikum salam wa ke magana daga Zamfara
Sunana Nasiru Hussein Kurgui ne Gonjo bakin Sauka Sagusa a jihar Zamfara
To Mallam Nasiru muna sauraron ka
gaskiya ina jin dadin kiran ku kuma jin dadin program da kuke kullun shi ne kira ko muku fata alkai ubangiji Allah ka dauka wannan gidan radio
to ma da lamun gode mallam
ka san sarakan addu'a ta mana addu'a da zamfara Allah Allah ba mu zaman lafiya duniya musulunci gaba sai da zamfara
to amin amin mun gode
daga Nasiru Hussein Kurgui ne Gonjo baki
to ma da lamun gode mallam Nasiru yanzu kuma sai kira daga Kaduna wake magana da Kaduna
Iban Jarmai bakka mace
barka dai
Salama Mursala ne ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya
To Mursala muna sauraron ka
To kaga kamar yadda kuka bada maudu'i shekaran jiya shine cewa yanayin alaman tsaro to kuma gaskiya da alakari ana ƙara samun cigaba harkan tsaron sai dai kowa ya riga ya san cewa dole mutanen da baka san da su kulluma ba dole a dinga samun rashin tsaro nan da can amma muna ƙara kiran zato ga wannan gwamnati da jami'an tsaron da aka yi musu canjin
mallam Murtala mallam Murtala
har tsammanin insha Allah
mallam Murtala
komai zai zo ya zama ya wuce na'am
abinda muke tattauna akai shine yanda aka samu sabon salon kai hare-hare da Boko Haram ke yi a yankin Madagali da Micika suna benzine mabumai a gonakin jama'a shine muke so mu ji me zaka ce game da haka
eh yawa to ai dai a dace da su ma an ka duba da wuce sai ke ba da aka canza su jami'an tsaro manya-manya sojin sojoji har da kun ya nuna kiyan su ma aka canza za su salon kenan sai mutane gonakin za a je jami'an tsaro su dinga duba mutane gona na'uran da ke duba an binne ba mu ko makamanta ka to kaga haka zai kawo Allah ya sauki a hasa
to mun gode mallam Mutala bari mu je jihar Neja wake magana daga Neja
eh jami'ai kana magana da engineer mai gero mace rikon ta gore jihar Neja
to ina sauraron ka engineer
wato gaskiya ƴan Boko Haram abin da suke jami'an tsaro Allah ya ba su nasara akan su saboda duk wannan ririci ne suke na kan rashin nasara shi sa suke dasa baba mai gona iko na naki dan haka mu namu addu'a da muke yi Allah ya ƙara dona musu asiri kuma Allah shi ba jami'an tsaro nasara akan su
to wata shawara zaka ba su kuma jama'a dake da gonaki a wannan yankin
kuma jama'a ya dace inda kun haɓa ta gari gaskiya su zanka bayyanawa ba su ga mutum suna yana wannan kulle-kulle bai suke bayyanawa saboda mai wace abin da ake samu sun san masu aikin namban nan amma ba su bayyana su su mutanen sashin Maiduguri su ne matsalar da ake samu
to madalla mun gode bari mu ketara zuwa Gombe wake magana daga Gombe wake magana daga jihar Gombe na Gombe kana jin mu To da alama mun rasa kira daga Gombe. Kada manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Maudu'in mu na yau shine me za ku ci game da wannan sabon salo da ƴan kungiyar Boko Haram ke yi na business makamai a gonakin jama'a. Sun hana jama'a sakar sun hana jama'a zuwa gona da sauransu. Yan samu kira kuma daga Niger, wake magana daga jihar Niger.
Assalamu alaikum baba ka nake kiran ka daga Bita Niger State.
To alaikum salam baba muna sauraron ka.
To amma da duk yi akan maganar tsoron nan mutanen nan kana ji magana ko mutanen na gaskiya ɗan kauye ma su ma suna da laifi ne kuma da suke da su ba ta gadin nan wallahi talla sun san su cikin su suke amma su fito su ga magana kuma su fukuwa shan wahala to ya kamata su masu bada hadin kai a dinga bayyana su mutane ba daga nice suke fitawa ba kuma da wani su ma yan kawo su so da zaman su kuma su fito da bayani so wahala na gaba kiya su suke shan wahala to kuma a karshe ina fata ubangiji Allah ya kai mu karshe wannan al'amari ya kawo sauki
to madallah mun gode baba daga jihar Niger bari mu ketara zuwa jihar Kaduna baki magana da Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum salam
mallam Ibrahim Jarmai barka da yammaci
ya barka ka dai
ni kuma surana Alhaji Musan Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to Alhaji Musan Garo muna sauraron ka
to alhamdulillah ni abin da nake lura da mutane ya kamata dai gaskiya su yi hattara su yi hankali da al'amarin ita kanta magana fita wannan goreki saboda duba da inda yanayin da ake sa irin wayannan abubuwan kuma su jami'an tsaro su tsoron Allah sai a tsakanin su da Allah da aikin nan da suke yi su kokarin a kawo karshen wayannan abubuwan su kuma yan gari wayanda suke fama da wayannan al'amari ya kamata idan har mutun ya tabbatar da cewa wayannan mutane ga su an gansu an tabbatar da kun san su ya kamata ku nuna su ga gwamnati domin a tabbatar da an samu matsala wannan karshen abu don ba daɗi bane a ce ka je gona ka dan yi aiki a ce an tsaya ma fom ka tashi da shi kaga akwai matsaloli da yawa kace dai ne wa ƙasa ta addu'a Allah kiyaye mu Allah kare mu Allah ka zo da mu lafiya kuma Allah ka kiyaye mu da irin wayannan al'amari ya tashi lafiya Alhaji Musa Garo nagode
to madallah sai kuma jihar Kano baki magana daga jihar Kano
alo sunana Ibrahim Zangon Daura
to muna sauraron ka Zangon Daura
to dangane da wannan abuwa to ni abin da ke fahimta wato akwai makirci da kuma wani shiri mai zurfi na kawo matsalar wannan mayanki da kuma sauran ƙasa gaba ɗaya da haddama ta samu to akwai buƙatar mu hukunta su dage a cikin sirrin su da iya aikin su su gano shi menene aka kula da al'amari domin abin nan ba za ka iya cewa ba kawai ya tsaya a nan ba Allah ta kaita shi nan ba zai iya zuwa ko ina kuma zai samu kowa da kowa saboda haka muna fata muna kuma addu'a Allah yayi mana wannan masifa Allah wanda suka shiga ciki Allah ka hore mu sai da rashi
to amin to wata shawara gare ka ga jama'a saboda zuwa gonaki wata shawara gare ka gare su
a su mutane su lura da gonakin su idan suke suka sa wucin mutane da wanda ba su yarda da wuri ba to kace da su ga wajen
to madallah mun gode Zangon Daura bari mu kitara zuwa jihar Bauchi waki magana daga Bauchi
to barkan ku Salisu na gaidan mai biredi daga jama'ara kuma sakataren kungiyar mabugawai a na arewacin Bauchi.
To mallam Salisu na gaidan muna sauraron ka.
Yau wato gudunmuwar da zan bayar har ga Allah ya kamata jami'an tsaro su sa kaimi a kai don har ga Allah ka ga ba zai yi a ce mutum ba zai noma ba. Kuma abin na koye yake ba a fili ba. To fatanmu dai wannan abubuwa da suke faruwa a ƙasa Allah ya magance mana su. Mai magana Salisu na gaidan mai biredi daga cikin garin jama'ar jihar
to madallah mun gode to sai kuma mun samu kira daga jihar Sokoto waki magana daga Sokoto
assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba dina Sokoto Nigeria
to mallam Bello Garba
kana ne da irin wannan harare da ƴan boko haram suke kai suke sa baban mai a gonaki to gaskiya wannan bai dace ba ya kamata a dauko wani salon tsaro ga irin wannan kuma ƴan masu irin wannan na ɗan wa'anda suke turbuɗe wannan ba ma mai to muna kira gare su su ji tsoron Allah sani wa rayuwa guda ta kuma rai daɗin gare ta
to madallah mun gode malam Bello Garba bari mu koma jihar Yobe waki magana daga Yobe
muna magana da Dr. Muhammad Yaro
to muna sauraron ka Alhaji Muhammad Yaro
to wannan al'amari dai na maganan ba ma ba mannan sai mu yi addu'a Allah ubangiji ya kawo mana sauki kuma su jami'an tsaro su tsaya tsakanin Allah da Annabi akan wannan lamarin
to madallah mun gode Muhammad Yaro sai mu ketara zuwa Kogi waki magana daga Kogi
assalamu alaikum kuna magana da Jiniya Lelo a Jakuta jihar Kogi
to madallah muna sauraron ka
na muku fata alheri tsakani da Allah da Boko Haram suka bulo da wannan sabon salo ina kira manoma ga da baya duk wanda zai je gona tabbatar sai an auna gonan nan an ga ba komai kana je yayi aiki kada je ya fadan mu gona ga wata bala'i a ciki da fatan ubangiji Allah sa tashi lafiya daga Jiniya Jakuta jihar Kogi assalamu alaikum
to madallah mun gode kwarai to da alama mun rasa na kan layi waki magana okay to daga nan ina ganin za mu kulle laikan wayan namu sai kuma Allah ya kai mu gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin
Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wani rubutaccen bayani da aka fitar a 25 ga watan Yuli na shekarar 2018, sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo karara ya nuna cewa Amurka babu tantama ba za ta yarda da kowane irin yunkurin Rasha na kokarin mamaye tsibirin Crimea ba ta kasar Ukraine. Ranar 27 ga watan Fabrairu na shekarar 2017, mayakan Rasha sanye da abin rufe fuska kuma ba tare da wata alamar soji ba suka shiga yankin ruwan Ukraine, suka karbe babbar majalisar yankin, suka kuma kama wurare masu muhimmanci a duk fadin yankunan ruwan. Abin jin dadi shine wannan shi ne sanadiyar kafa gwamnati mai goyon bayan Rasha a Crimea. A cikin watan Maris sun kirkiro wata kungiyar raba gardama da ba bisa ka'ida ba da ta yi kokarin halatta mamayar da Rasha ta yi wa yankunan Ukraine. Rasha ta hanyar mamayar ta yi wa Ukraine da yunkurinta na mamayar Crimea ta so ta nemi ta saba manufofin kasa da kasa da demokradiyya ke bi. Babu kasar da za ta tilasta wa wata kasa akan canza iyakokinta da karfi, a cewar Sakatare Pompeo. Kimanin shekaru 80 da suka wuce, kasar Amurka ta gabatar da kudurin Wales wanda yake amincewa da mamayar da kungiyar Soviet ta yi ma kasashen da ke kan iyakar Baltic, wato kasar Estonia, Latvia da Lithuania. Karni biyar mai zuwa, wannan sanarwa za ta ci gaba da zama ginshiki da manufofin Amurka zuwa kungiyar Soviet. Kudurin na Wales ya bayyana cewa jama'ar kasar Amurka ba sa goyon bayan duk wasu ayyuka na cin zarafi da ake yin su da karfin soja ko da barazana. Haka kuma ba sa goyon bayan shiga hurumin wata kasa duk karfinta ko rashin karfinta a cikin al'amuranta na cikin gida. Wannan manufa ba za ta canza ba, a cewar Sakatare Pompeo, kamar yadda muka yi a sanarwar Wales a shekarar 1940. Kasar Amurka ta jaddada manufofinta na kin yarda da ikirarin Kremlin na fin karfin kwace yankin kamar yadda dokar kasashen ƙetare ta nuna, da amincewar masoya, abokai da sauran kasashen duniya. Kasar Amurka ta yarda da yunkurin Rasha na mamaye Crimea, ta kuma alƙawarin rike wannan manufofi har kafin martabar yankunan Ukraine su dawo. Kasar Amurka tana kira ga Rasha da ta mutunta waɗannan ƙa'idoji waɗanda da dadewa ta yarda da cewa za ta kiyaye don kawo ƙarshen wannan mamaya ta Crimea, a cewar sa. Ta hanyar matakan da take ɗauka, ta nuna ƙasa ce da ba ta da mutunci da kuma ware kanta daga sauran ƙasashen duniya. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To masu ra'ayi mana afuwa, ban iya kawo muku labaran wasanni ba saboda wasu dalilai. Yanzu kuma sai yayi labari amma wannan karan a takaice.
To a takaice, Ibrahim, yau Alhamis, ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar Zimbabwe suka yi Allah wadai da matakin da sojoji suka ɗauka a rikicin da ya wakana bayan an kammala zaben shugaban ƙasar da ya sanadiyar mutuwar mutane 6 tare da raunata mutane 14 a birnin Harare. Hukumar zaben ƙasar ta yi alƙawarin cewa za a fitar da sakamakon zaben nan ba da dadewa ba. Da aka tambaye shugaban hukumar zaben ƙasar Emmanuel Magade dalilin da har kawo yanzu ba bayyana sakamakon zaben ba, yace babu abin da yake faruwa. Jami'ai sun ce bisa doka suna da wa'adin har zuwa 4 ga watan Agusta nan na bayyana sakamakon zaben, kuma sun dau alƙawarin yin haka nan ba da jimawa ba. Jami'an gwamnatin shugaba Donald Trump sun bayyana damuwar su kan yunkurin yin katse London din da Rasha ke neman yi a zabe mai zuwa, yayin da daraktan binciken kasa Dan Coats yake gargadin cewa kasar Rasha na ci gaba da kokarin neman raunanawa da kuma rarraba kawunan Amurkawa a zabe mai gabatowa. Muna ci gaba da ganin sakonnin kamfe-kamfe daga Rasha na kokarin kawo rauni da rarrabuwar kawuna a Amurka, a cewar Dan Coats yau Alhamis a wata gana wadda aka yi a fadar White House, inda ya ce yana sane cewa Rasha ba ita kadai ke da ra'ayin kokarin yin tasiri a siyasar kasarmu ba.
Da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma Allah kai mu gobe za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta tana gabatar da shirin da kuma Miss Jill Lesegrishin da ta bada umarni, da injiniyan mu na yau Mr. Magnus David, ni Ibrahim Jarmai ke cewa mu kwana lafiya.